This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare, da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi, 15 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu, za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi, shirin da kan maida hankali kan al'amura daban-daban da suka shafi rayuwar mata. To sai dai kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani makami mai linzami da ƴan tawayen Yemen da ke samun goyon bayan Iran suka harba ya sauka a wani fili a tsakiyar Isra'ila da safiyar yau Lahadi. Lamarin da ya sa jiniyar gargadan harin makami ta sama ta tashi a tashar jiragen sama ta kasa da ke yankin. Wannan dai shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a yakin da aka kwashe kusan shekara ɗaya ana yi a Gaza. Isra'ila ta nuna alamar za ta mayar da martani. Ba a dai samu rahoton hasarar rayuka ko barna ba, amma kafofin yada labaran Isra'ila sun yada wani bidiyo da ya nuna yadda mutane ke gudun neman mafaka a tashar jiragen saman Ben Gurion ta kasa da kasa. Hukumar kula da tashar jiragen saman ta ce an koma gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba jim kadan bayan harin. An ga wuta na ci a wani yankin karkara da ke tsakiyar Isra'ila. Kuma kafafen yada labaran kasar sun nuna hotunan wani abu kamar tarkacen makami mai linzami da ya sauka akan wata matakala a tashar jiragen saman kasa da ke tsakiyar garin Modi'in. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta yi yunkurin dakile makaman mai linzami da makaman kariyarta ta sama, amma ba ta da tabbacin ko wannan kokarin ya cimma nasara. Ta ce ga dukkan alama makamin ya rabe biyuwa iska, amma ana ci gaba da nazari akan harin. A yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy ya zargi shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da yin kuri bayan da Putin din ya yi gargadin cewa barin Ukraine ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha zai jefa kungiyar kasashen NATO yaki da Moscow. Takaddama tsakanin Rasha da kasashen yammacin duniya game da rikicin ta kai wani mataki mai zafi a makon da ya shige. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Britania Keir Starmer suka gana a fadar White House domin tattaunawa akan ko za a sassauta matakin takaitawa Kiev izinin amfani da makaman da kasashen yammacin duniya suka bata ko a'a. Ya cika kuri sosai, dama haka yake yin abubuwansa. Ya yi barazanar amfani da tankokin yaki. Ya yi barazana da makamai masu linzami. Ya yi barazana da makaman nukiliya a cewar Lammy. Tsawon watanni kenan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ke neman izinin samun damar amfani da makamai masu linzami na Storm Shadow da Birtaniya ta ba kasarsa da kuma na ATACMS wanda Amurka ta bashi don kai hari a cikin Rasha. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin sa kai sun garzaya zuwa yankunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a Myanmar a yau Lahadi, yayin da adadin mutanen da suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar Yagi ya ninka fiye da sau biyu, kuma wasu yankuna masu nisa sun ba da rahoton samun karuwar adadin mace-mace da waɗanda suka ɓace. Ambaliyar ruwa da zaftarewar kasa sun kashe kusan mutane 350 a kasashen Myanmar, Vietnam, Laos da Thailand sakamakon mahaukaciyar guguwar ta Yagi wacce ta sauka yankin a ƙarshen makon jiya a cewar alƙaliman da hukumomi suka fadda. Wani mutum ya shaidawa a kamfanin dillancin labaran AFP yadda ya yi kokarin ceto mutane da igiya yayin da ruwan da ya kai tsayin mita 4 ya mamaye garin Kalo da ke jihar Shan a ranar 10 ga watan nan na Satumba. Ya faɗi cewa igiyar ruwan na da ƙarfi sosai kuma har ma wasu gine-gine sun lalace, inda ya bayyana cewa ruwa ya janye kujeru da sauran tarkacen cikin gidaje ya kai su kan titina. Wasu bakin haure su takwas sun mutu a safiyar yau Lahadi a lokacin da jirgin ruwan su dauke da mutane da yawa ya kife yayin da suke kokarin tsallaka yankin ruwan da ya raba kudancin Ingila da arewacin Faransa a cewar hukumomi kasa da makonni biyu bayan aukuwar bala'i mafi muni da aka gani a wannan shekarar. Gwamnatocin Faransa da na Burtaniya sun kwashe shekaru suna kokarin hana kwararowar bakin haure waɗanda ke biyan masu safarar mutane dubban kuɗin euro akan kowane fasinja dan akai su Ingila daga Faransa a cikin kananan jiragen ruwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu taro yanzu kuma lokaci ya yi da zan ja gefen barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
A ABU muna nan amma ganin siyasa ya shiga min so na gama exam na ABU but at the same time san je gida inda muna siyasa da sai zan yi takarar senate.
Kin hada duka da karatun ne?
Yes yes na hada.
Allah ban shirin ta wannan makon yan uwa na mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Mace a matsayin yar takarar shugaban kasa da babban jam'iyyar siyasa Amurka ta yi ya ƙara ba mata ƙwarin gwiwa a sauran kasashen duniya musamman a nahiyar Afirka na ganin yiwuwar cimma wannan burin a kasashensu. Batun da muka gayyaci waɗansu mata da ke zaune a nan Amurka domin nazari a kai. Yau, Kallabinmu ta mako ita ce macen farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban kasa a Najeriya. Ga waɗanda ba su san wannan tarihin ba, za ku ji ko wace ce da kuma dalilinta na tsayawa takara. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Mata a duk faɗin duniya shine ganin sun wayi gari sun kai lokacin da za su iya samun damar tsayawa takarar neman duk mukamin da ransu ke so ba tare da tunanin za a tauye musu wannan hakin ba. Ganin ci gaban da mata suka samu tare da tsaye da mace karan farko a matsayin yar takarar shugaban kasa ta babbar jami'a Amurka ya ƙara ba mata a duk faɗin duniya ƙwarin gwiwar cimma wannan burin. Yau ma shirin Kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California inda yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta fito da kuma Hafsat Yakubu da ke Chicago binne da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta na kasa inda ta tsayar da Kamala Harris a matsayin yar takararta. Madam Hafsatu ta bayyana abin da ya fito da Kamala a siyasance da kuma yadda mata da ke sha'awar shiga siyasa a kasashen Afirka za su iya yin koyi da ita.
Kamar ita Kamala kinga background ɗinta duk da inda ta fara in kika duba ɗaya bayan ɗaya abu ne nan da take tallafa mam especially waɗanda ba su da hali families da ba su da hali. Aikin ta aiki ne mai kyau wanda ba an kama ta da wani cin hanci ko me ba. In haka zai faru a samu mace wanda history ɗinta kuma is clean ita ma an yadda da ita, ni ina ganin mutane talakawa a Najeriya za a iya gudunmawa mai bada 1,500,000 ko nawa ne za a iya yin irin wannan. Amma ana ganin ba a samu wanda nake ganin mutane sun kamar sun akwai yarda haka nan ba. Ina ganin shi yasa waɗansu mara su ce kai ni gaskiya ba zan ma bada kuɗina ba saboda ko an ma yi ɗin daga ƙarshe ma za ki zo ki ji an ce ƙilan ba ita ta ci ba. Kin gane irin waɗannan abubuwan to ina ganin shi ne zai sa Najeriya kilan da dan sauran amma Allah ya taimaka aka samu wata da ta fito wayanda ake ganin za an yadda da yanayinta da kuma shugabancin da za ta yi ba abin da zai hana ba za a yi irin abin da America ke maka mana ba yanzu
to madam Helen a ƙarshe ya kike gani mata a Najeriya kullun aka zo lokacin zabe mata idan ana yakin neman zabe sukan ce mu maza mata sune suke zuwa suka da kuri'a amma an in mota ta tashi sun tura mota ta tashi sai a tafi a bazin so amma ana fadin cewa mata su da kansu sune sanadin idan zaki iya tunawa akwai shekara da madam Sarah Jibrin ta tsaya takara a karkashin jam'iyyar PDP aka je kada kur'un sai da dan takara kur'a ɗaya ta samu rak duk da yake akwai dubban mata a wannan wurin wato kur'ar ta ita kadai ba mace ko guda ɗaya da ta jefa mata kur'a to ana baɗin cewa idan mu mata ba za mu goyi bayan ƴan uwanmu mata ba wa muke so ya mana wannan ya kike ganin za a kai har ga lokacin da za a samu irin goyen baya kamar yadda kika bayyana a nan Amurka yadda ake mara mata baya idan suka tsaya takara
yadda za a samu wannan nasara shine da farko mata idan sun ba da gaskiya ga cewa su za su iya yin mulki su za su iya yin aiki wanda maza ke yi to gaskiya if they believe in themselves in sun ba da gaskiya cewa za su iya yin wannan an samu mata da yawa wanda za su goyi bayan ƴan uwansu mata gaskiya za mu ci nasara a Najeriya dazun na faɗi ki lura mata da suke fitowa yanzu domin goyon bayan ita Harris me yasa mata suna fitowa don sun san cewa wannan mace ce wanda tana da zarafi ta yi aiki ta nuna ma America cewa mata ma sun masu iya lokacin da mata a Najeriya sun ba da wannan gaskiya cewa su da kansu za su iya yin aiki wanda maza ke yi za su iya yin shugabanci fiye da wayansu mazaje ma za su iya yin shugabanci goyon bayan zai fito daga wurin mata ne amma goyon bayan zai fito duk lokacin da mata su da kansu sun yadda da kansu kin gani idan baki yadda da kanki ba to bayan da zaki ba da goyon baya yadda da kanki dinan shine kin yadda cewa kin gaskanta cewa ke mace Allah ya baki hikima Allah ya baki duk abin da kike bukata domin ki wannan shugabanci idan kin ba da gaskiya haka to lalle mu mata a Najeriya za mu yi nasara na tuna lokacin da ni karama baba na ya kira ni yace ke sauran dalibai da ke cikin makaranta suna da kokalwa Allah ne ya ba su ke ma kina da kokalwa ba abinda ba za ki iya yi ba to wannan kalma da ya bani shine yake taimako na fa a rayuwata ko lokaci na samu kai na wani matsala sai in tuna da abinda baba ya faɗa ba abinda za ki you know da ba za ki iya conquering ba su ma wayannan da suke conquering ai kokolwan ne da Ubangiji ya ba su ke makina da shi in mata sun gane da wannan su ma suna da abin da ya kama in sun tashi kin ga muna da numbers meaning mu mata mun fiye yawa a Najeriya mun yi tunani idan mata duk sun tashi sun goyi bayan mace daya to wai ne maza ne a Najeriya za su tsaya wai za su yi abin nan da su mata mu mata din ne mu ya kamata mu goyi bayan juna mu ya kamata mu samu ganewa cewa idan mun tashi mun goyi bayan ƴan uwanmu to za mu ci nasara yanci muna da yanci mu yi jefa kuriya muna da yanci mu goyi bayan ƴan uwanmu amma to idan mun ci gaba da zama cewa shugabanci na maza ne mindset na mutum yana da amfani in ba mu ci nasara ga wannan zancen mindset ba to ba yanda za mu yi mu ci nasara ga zaɓen mace ta zama shugaban ƙasa ko kuwa su zama governor ko kuwa su samu wani matsayi mu ne mata ke kawo wannan rashin nasara amma idan mun gane cewa muna da ƙarfi muna da power da za mu zaɓi ƴan uwanmu mata wanda ga su nan za su iya shugabanci to gaskiya za a samu canji a Najeriya.
Shawara ki ta ƙarshe madam Hafsatu.
Na ji abin da madam Helen ta ce. Gaskiya ne amma akwai dan wani abin da still in kika duba a Najeriya ko a Afirka. kinga ta ce mindset dinnan wannan ba ƙarya bane duk da haka mata na kokarin yanayin nasu su ga sun taimaki ɗan uwansu mata amma a Najeriya akwai wani abu dake taka rawan gani a irin wannan kinga culture dinnan ya shiga wannan al'amarin wanda ko mata sun yi kokarin wanda ma suna yi din daidai gwargwado zaki ga culture din nan na take musu hakki
ana yawa da al'adu
shi yana cikin number 1 abun babban abun dake yake taka ma mata burki a Najeriya ko a Afrika wanda a in kika duba anan America ko kasashe da suka ci gaba dai haka wannan batun culture ko addini da sauki amma a gida kam wannan batun addini da culture din yana cikin abin da ke yawancin lokaci yake sa a maida mata baya idan kika duba su karan kansu ma mazan in dan shigo wannan kadan kin ga batun siyasan nan ko da mazajen ne ma ya siye su bance Najeriya ba ta kokari ba ana kokari gaskiya amma akwai gurbatattun wurare wanda a yanzu haka ma zaki ga an yi siyasar Najeriya an kare wanda ya ci ma ana kwankwanto ana kuka ana cewa ai ba shi ya ci ba ga wanda ya ci nan wannan an yi zalunci ne ko yayi amfani da kuɗi ne ko waɗanda suke gaba su suka san suka inda suka aka yi murfiya suka sa wanda suke so akai kin ga ya siya son suke nan ma maza balle a ce mace ko mata so wannan batun culture din da addini gaskiya yana taka rawan gani akan mace ta fito tana neman position dai na wani kujera wanda dai naga kilan a hankali dai za zo a tafi amma kam wannan abun ba wai matan ba mu san mai kokari bane ba kuma wai mu ne ba mu da yawan ba muna da yawa fa kamar inda madam Helen ta faɗa amma culture da addini yana cikin abin da yake sa takarawan mata yake dan akwai tangar akwai koma baya
madalla da fatar burin mata na neman duk mukamin da ransa ya dauka zai cika a sauran kasashen duniya
komi sai da mata duniya ga ma sai da mata duniya ga ma sai da mata komi sai da mata
kamar da kuka ji a gabatarwa yau kallabu mu ta mako ita ce mace farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin Najeriya wanda rashin goyen baya daga takwarorinta maza bai sa ta yi kasa a guyuwa ba waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana Sera Nazwa Jibril na fito daga kasar Nufawa daga wani kauye ana kira Tankpafu kamar mile 5 zuwa Patigi a cikin Kwara State ni Banufiya ce
to an aka ce Banufiya sai mu dauka daga jihar Niger kike
a'a akwai mu da yawa
akwai Nufawa a jihar Kwara
yes kuma nayi makaranta primary a gida nayi a Ilorin Queen's School Ilorin
secondary kenan ko
secondary a Ilorin and kuma hikima da manyan mu suka yi sun sa wasu makarantu a kasar nan sai a kawo yara daga wurare a kasar nan don su gane da juna
na gwamnatin tarayya ne
yeah akwai na federal schools but ba kamar na da cewar an zo daga wurare daban-daban and yanda aka yi arrangement na makarantu za a samu haka a yi balance arewa daga kudu da yamma ko in kika zo kamar ban ji wani yare banda nufanci ba eh birane da Yoruba haka aka sa mu an ana lura da yan muna harka da juna
to duk wannan a makarantan ku na secondary kenan Queen's School
na Ilorin akwai wani akwai wasu schools haka a Lagos Enugu haka aka yi kuma koyi da ana yi da na tasowa da halin bin dokoki na school da na gwamnati aka ana kiransu constitution ko
duk an koya muku
yes ko muna da national anthem. So ana mana mu yi kaunan juna, kuma kaunan juna zai shafi kaunan namu a kasar nan. Kuma in muka yi waje, muka je a yi makaranta a kasan waje, irin tushen zumunci da mutunci wannan zai samu mu sabe mu wanda abinda zamu koyo, mu dawo mu karu da ilimi, mu kuma mu koyawa ya uwa mu a kasan nan.
A bayan secondary kin yi makaranta na gaba?
Naje kasan Ingila, na koyi yanda abinda ake kira philosophy. Don in baki gane da abinda yana a cikin tunanin mutum ba, ba zai yi a koyawa mutumin yanda zai hada ilimi da mutunci da zumunci ba.
Shine philosophy ne?
Yes, philosophy. Kuma da physical education, magana sports, mutum kana so kai ka samu tuta na nasara zaka yi aiki hankali bin dokoki.
A wace makaranta kika yi?
Na farko nayi SM school a gida, Sudan Interior Mission School. Nayi Queen School Ilorin. Naje Dartford College of Education, shine affiliated to London University section na sports kenan.
Me kika samu a wurin degree?
That was 3 years. Nayi diploma na dawo na aiki a Advanced Research College na
ina
affiliated to ABU Zaria. Na gama daga sai dai aure, mai gida na soja ne, Alhaji Kanshi retired Brigadier General Jibril, shi ma daga kauye daya muke. So aka kuma zai je course, sai aka kai mu America na course na shi Staff College. To shi yana yin karuwa na shi da aikin soja, ni kuma na roke shi dole na koma makaranta. Garin da yake yayi kamar 40 minutes or 1 hour drive to university, Kansas University.
So kuna Kansas?
Yes, muna Kansas. Akwai Staff College na sojoji na America gaba daya. Akwai Kansas City University, amma wanda yafi kusa shine Kansas University a Lawrence, wanda yafi kusa mun. Na gama na fara masters na social policy.
Degree kika yi ko?
Degree na yi su a can. In kika yi makaranta wani wuri, ana yadda hours da kika yi in za ki je wani school, tunda ki samu certificate za a calculate how far diploma naki ya kake, annan saki karu yanda na transfer hours din daga UK Ingila kenan. Zama mu a can 1 year course ne, so dole na dauki nauyin hours don na gama
da
hours din. Allah ya taimake ni, abinda na yi a London ya fi ready. So na gama na first 2 quarters a university, da na gama na doki hours, so na fara na master's degree. So
sai kika hada duka?
Yes, a cikin kuma tunda magana haifuwa ya zo.
Yaran ki nawa?
Da yadda Ubangiji, su hudu ne, maza uku mace daya. Ita ce karamin
Damar.
Yes, so sun suna yi nasu da makaranta nasu, ni kuma na
kina aiki
siyasa.
Oh, sai kika dawo kika shiga siyasa?
Yes.
Shekara nawa kuka yi a America?
Shekara daya. So ya
ka dawo?
Yes. So dole ne in mutane suna yi 9 hours, the first time nayi kusa da 16 credit hours.
Saboda ki sauri ki kama?
Yes, mu gama da samu degree dina da muka dawo. I posted to Army headquarters na so ma master's degree dina psychology. Na yi masters kuma na gama na so fara PhD dina, amma later on da aka kai mai gida depo headquarters na training soldiers a Zaria, can na fara PhD, a doctorate degree
a ABU.
Muna nan magana siyasa ya shiga mun kai. So na gama exam na ABU, but at the same time san je gida da muna siyasa na ce zan yi takarar senate.
Kin hada duka da karatun ne?
Yes, yes, na hada, because muna Zaria, dole in muna da meeting a Lagos, san tashi da sassafe, driver ya kai ni airport 1 hour muka Lagos. In na gama ko in kwana ko in dawo da dare, tunda Allah ya kuma ya kawo muna yara. Amma dai Allah Ubangiji ya taimake ni, na gama masters dina okay
na wani shekara
late 80s.
Do
yes don na yi takarar shugaban kasa
na farko da kika yi wannan shekara ne
na presidency 1993 da Chief Abiola Alhaji kanshi but abun da ya kamata mu sani cewa in mutum ya san kina gaskiyanki ki dogara ga Allah kana kina bin doka na gida ana biyayya ne wanda ya kamata a gida ai za a samu support ko in mai gida ya ce ii akwai mutane su aki bar ta mana ba ta da kara ilimi ba amma kafin na shiga politics na rubuta wasiƙa wa Nigerian Army civilian president Shagari ne data
a lokacin
General Babangida was the chief of army staff
sai kika rubuta mawa
Nigerian Army gaba da ba ni so matan brigadier general so ni as a kamar citizen na kasa ina da dama da constitution na yi abin da zan yi ana karawa kasa yi ci gaba constitutional right ne na kenan gashi kuma mai gida na isa yana soja saboda fundamental human right dina wanda bai zai hana ni na kara ilimi ko na shiga
wayar da kawunan jama'a
hada cikin siyasa don na neman karuwan kasa nawa ba wanda ya ce kina aure wani zai hana na yi aiki na kamar ya kasa na rubuta to the Nigerian Army kada su zo su sai ya ci bai da discipline zai bar matan shi ni ba soja ba shine soja da right na shi ni kuma shine da right ina as a citizen
so kina me kike nema da kika yi rubutun
president da ina yi na what I ban ce kuma ba tun da abin ya zama na president a shine zai daga hankalin kowa da mata soja sana nema president ya kamata na gane da psychology the reaction na da na kai musu na su gaba da abin da nake yi na kuma na tashi daga Kaduna na zo na samu General Babangida
a
Abuja ina president da na ji cewa wanda zai su yi takara za su biya 500,000
na form
kace oh sai masu kudi ne ya kamata za su yi siyasa
nan ma din kika sake mai wasika
no naje na same shi a Villa kace kai professor Jerry gane yana su yi mobilize kafin a shiga koma siyasa
mamsa
yes kace ina kai cewa da professor gane yayi mamsa wa civilians ko duka mu aka yi wa azi wannan ba kace menene na sutu ni zan yi takan president ya kalle ni seriously fa ni kuma ina amfani da fundamental doko dama da kasan da ya bani shi yana da ran shi na da raina na yadda na bar gidan babana da zama matan shi amma wanda bai hana
sojan shi ke kuma ki
siyasa don kasa namu ya samu tushe wanda za a rene yara musu sun kada masu kishin kasa
mai gidanki bai hana ki ba
ana ga musu kafin na bar Kaduna na yi aiki na daga gida kuma father in law dina baban mai gida na shi adult education teacher ne kuma shi malami ne so ya gane abinda ake so
da haƙinki
yes
komi sai da mata duniya ga mata da mata duniya ga mata da mata
to muna jinjinawa kallabo mu ta mako da kuma fatar mata da ke da sha'awar tsayawa takara za su koyi daga gare ki uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabo mu ta mako Madam Sarah Jibril macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a Najeriya da bakin namu na yau yan gwagwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsat Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka sai kuma wakilinmu Madina Dauda a birnin Tarayya Abuja da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
baki daya da haka zamu nade tafarma shirin namu na yanzu kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki madauke da wasu sababbin shirye-shiryen yanzu kuwa a madadin Maryam Dauda da ta tafi an gabatar da shirin sai Fiona Nanduri da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu a wasu shirye-shiryen fata a jerin da zamu yi ku kwana lafiya shirye-shiryen